gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe. Shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ga masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger, suna iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a nan Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A birnin Kumasi a kasar Ghana kuma ana iya samun mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Juma'a 24 ga watan Janairun 2025, shirin yau da gobe zai yada zango a birnin Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
To masu sauraro, barkan mu da sake haɗewa da ku a cikin shirin namu. To a cikin makon nan ne dai 20 ga watan Janairu na 2025 aka rantsar da sabon shugaban kasar Amurka Donald Trump, wanda ya dawo a karo na biyu. Cikin jawabinsa na karɓar aiki, ya bayyana sa hannu akan wata doka wacce ta janyo muhawara da nazari akan jawabin nasa, inda ya ce daga yau kasar Amurka ta amince ne kawai da jinsin maza da na mata, wanda wannan ke nufin hannunka mai sanda ga wasu kungiyoyin jama'an. Da ko me furucinsa ke nufi? Na gayyato masana don yin sharhi a kan batun. Sa'annan mun leƙa masana'ar ta shirya fina-finai ta Kannywood don jin wanda da suke toyawa. Akwai mu ɗauke da girke-girke. Ci bari mu fara da tattaunawa da muka yi a ajin namu. Tani da Dr. Abdullahi Abubakar Gwandu yin sharhi akan al'amuran yau da kullum, da kuma Hajiya Maryam Yahaya Sani, shugabar Ummul Khair Foundation, da kuma Dr. Mustafa Abdullahi Aliyu, dukansu masu yin sharhi akan al'amuran siyasar duniya da kuma na yau da kullum. Barkanku da shigowa. To yau za mu tattauna ne akan jawabin da sabon shugaban ƙasar Amurka, wato Donald Trump, ya yi a lokacin rantsar da shi 20 ga watan January a matsayin sabon shugaban ƙasar Amurka, inda ya fito da dokoki sababbi wanda za su shafi ƙasar Amurka kai tsaye. Sai dai akwai abin da ya dauke wa mutane hankali, kuma aka yi ta tattauna shine na maganar cewa ƙasar Amurka ta yarda ne kawai da jinsi biyu a duniyan nan, wato jinsin mace da kuma namiji. Wannan furuci ne wanda yake da bayanai da yawa, ko in ce ni harshen damu, wanda yake neman a ce an fassara shi. Wani ma mai sauraron zai yi tunani ya ce, to dama akwai wani jinsin ne bayan mace da namiji? Menene wannan jawabi nasa yake nufi, da kuma tasirinsa akan al'amarin siyasar Amurka da kuma dangantakanta da sauran kasashen duniya? To zan fara da Dr. Abdullahi Abubakar Gwandu.
Shi wannan jawabi na shugaban Amerika na 47, Mr. Donald Trump, wato wata manuniya ce hannunka mai sanda. Wanda ya san hurci na Donald Trump da irin siyasar shi da manufofin shi, kuma yana bibiya shi, to ya san inda ya nufa. Wannan bayanin da ya yi a dunkule cewa Amerika jinsi biyu ta sani, mace da namiji, to saƙo ne. Saƙon kuma ya ƙunshi abubuwa da dama, amma a taƙaice saƙo ne ga waɗanda ake kira da turanci LGBTE. LGBTE mai sauraronmu a Hausa, wato ana nufin masu auren jinsi. Auren jinsi a nan shine mace ta auri mace, namiji ya auri namiji, ɗa ya auri uwa, masu canza halitta su ma suna ciki. Namiji ya koma mace ko mace ta koma namiji, dukkansu suna ciki. To Donald Trump yana bayanin cewa a wannan bayanin cewa doka Amerika, ko kuma shi a shugaban Amerika, bai yadda da wannan ba, bai kuma amince da wannan ba, kuma ba su san da wannan ba. a cikin bayanan da yayi na cewa Allah ya halicci abu biyu ne mace da namiji to wannan sako ne a wurin su kuma kada mu manta a baya Turai da America suna cikin yan kan gaba wajen daure wannan akida gindi ya kai ga matsayin da idan ma kai wata magana da ta saba wannan akida idan kana cikin kasashen su za a kai ka kotu a daure ka ko a yi maka hukunci ko kuma kai dan wata kasa idan zaka je wannan kasar a cilasta ka da cewa sai ka yadda da wannan akidar kafin a barka ka shiga kau da shi cikin dan lokaci da yayi wahala amma dai ba a raunata su dalili idan ya zama doka ai da suna da kariyar doka ne doka ce ta ba su kariya dokar da suke kira freedom and liberty da turanci wato yanci dan kasa ne da yanci abinda yake dama kuma yadda yake so shi kuma Donald Trump abinda yake nuna wa cewa ai kowane yanci yana da iyaka inda yancin ka ya tsaya to nan yancin wani yake tashi yanci ba wai ana nufin kai abinda ka gaba dama bane a rayuwarka saboda haka idan babu dokar da ta ba su kariya to karfin su zai ragu kuma za su yi rauni wanda yake a hankali za a waye gari to koda ba a kauda su gaba daya ba to za ga cewa wato tasirin su zai yi wahala amma yanzu kungiyoyin da suke da su masu karfi ai sun shiga wannan inward doka yancin ci da kasa ta ba su to idan babu wannan yancin ai ba su da wata madogara
to Dr. Mustafa matsayinka na kwararre a bangaren sanin halayyar dan adam
na'am
akwai kasashen da zaka ga sun ma kawo wa'ansu dokoki idan za su ba da tallafi ko za su ba da bashi ga wasu kasashe masu tasowa cewa har sai mutum ya yarda kuma ya amince yana kuma goyon bayan wa'anda misali suke ake cewa ɗan Daudu ko ɗan Hamsin kafin a ce ma an ba su tallafin ko bashi shin wannan doka da shi Trump ya kaddamar kana ganin zai tasiri ya zama an samu sauyi a ta wannan bangaren
wannan kan ne dan Allah zai zama haka domin yanda kika kawo kasashen ma akwai Amurka a ciki akwai kuma kasashen Turai a ciki kuma zamu iya bada misali ko mu nan a Najeriya ya faru 2014 lokacin shugaba President Goodluck Ebele Jonathan aka turo daga America cewa gashi nan kuduri a aiwatar da wannan abubuwan cewa LGBT communities suna a yadda cewa yanda malam ya bayanin su ne masu auren jinsi ko masu canje jinsi ko dai duk irin wannan kazantar da ke tare da shi haka cewa a yadda da shi a al'adar mu na Afirka to inda ake kuskure a demokradiyya har ga America har da kuma yanzu mun gode ma Allah Donald Trump Allah ya shiga zuciyar shi ya fara juyawa shine menene inci abinda kake nufi da freedom the right the liberty in kai ka fahimce shi a wurin ka cewa mace za ta auri mace namiji zai auri namiji kaga wannan kuskure ne ya kamata a ce to in aka ce abu ne na al'ada wanda ni nake dubawa na bangare na na horaswa na mutum na wanda yayi ilimi sanin halayyar ɗan adam da kuma kasashe da kuma al'adu wato societies da culture al'adu na mutane shine cewa to kar ka tilasta ma mutum a bangaren right ko freedom yanda demokradiyya take nuna mana na ɗaya kenan to na biyu inda zamu saki duba yanda kika ce mana mu duba amfanin sa wanda shi Donald Trump ya kawo me yasa Donald Trump ya kawo cewa a press executive order sa da zai sa hannu a ranar da ya koma shugaban kasar sa na 40 me yasa ya janye ta saboda ya ga illolin ta da take da shi na farko ga tattalin arzikin shi tana da condition wato tana da ka'idodi cewa duk wanda ya sa hannu a wannan harkan yake yi in ya samu da lallura akwai suna da lallurori na lafiya sosai wanda serious health challenges crisis ne a America yanzu wato ya shiga matsalan tattalin arzikin su na lafiya cewa da yawan su suna zuwa suna kaiwa abubuwa wanda duk kudin su ne shiga kowane irin aiki suke ba sa iya kulawa da kansu dole sai gwamnati ba ta tallafi sai ya duba ya analysis ya lissafa kudin da ake kashewa da yace yayi yawa yace to dan me na biyu sun constituting voting political bloc wato ma'ana na democracy ce na yan democrat cewa in dai suna da yawa in suka baka block vote zaka ci zabe to shi ya fara shi ne suna da karfi to sai ce to mu muna taimaka muku da kuɗi da abinda ba dole ba na ɗaya kenan na biyu kuma ku shirya siyasa yanda kuka ga dama sai ce to ni ban yarda da wannan ba za a saki saboda ga yau a koma tasiri ko kuma sura da muka sani na dan adam na jinsin dan adam da Allah ya sani ya kuma umurce mu mai shine namiji daban mace daban kuma kar a wuce wannan kar a canja in kana da matsala ka je counseling wato in kana jin jikinka yana maka ka zama dan daudu ko yana zama wani akwai ai su ma tsarin rika da suke da su shine counseling shine therapy wasu abubuwa da za a yi maka na gyara
kafin ka sauka tambaya ta gaba shine ta yaya shi wannan dokan da ya sa kake ganin zai tasiri a kasashen Afirka?
Ah, zai tasiri sosai saboda mu
saboda kaga yanzu an fara samun yawaitar waɗanda suke canza halittar tasu da kuma waɗanda suke shiga cikin harkar
kwarai, wannan akwai su sosai a cikin mutane da ake samu in media na farko kenan. Na biyu akwai su a mutane en passion, in ka duba mutane en passion irin su Bobrisky misali in zamu kawo za ga suna nan suna na cikin masu shirye fina-finai wanda suke kawo, to dole tasiri zai rabu saboda me finance din funding din da ke zuwa yawanci daga democrat ne, to kuma kin ga yanzu ba sa cikin gwamnati na tsawon shekara hudu, to funding ba zai zo ba, so mu ka ga yanzu nan in aka ce zara za a ƙara wayar da kan al'umma dama ne muka samu har ga su din ma a nuna musu kurakuransu, domin ga kurakurai illolin da ba a sani ga wannan abin shine irin wannan na rashin lafiyar da ba a nunawa a TV, sai kana bin su kana sani yanda suke ko kana da access da wuraren da zaka gani illolin sa wanda gwamnati ba sai ta taimaka zai zo zama maka lalura wanda kai kanka ba za ka iya kula da shi ba, kuma gashi na a siyasance da ilmance da kuma sanin tattalin arziki Trump yace kudin da ake kashewa game da wannan lafi ai ba wai za mu iya cewa ba wai dan Allah bane saboda su can jari hujja ne yanda mallam ya faɗa, to nawa za ka kashe ba magana addini bane, yanzu dole ne ta sa cewa illolin wannan abin ya fara bayyana, misali game da abin da ake bayar wannan yanzu misali samun aihuwa ai ba sa aihuwa, to ya za a yi sai a ce to a kashe musu kuɗi ko su je su yi surrogacy ma'ana su je wani ƙasa su samu wata mace ta yi musu ɗa a ɗauko shi a kawo shi America ko kuma a yi ɗan da technology irin wannan wanda su za a kawo abin a sa yawa a sa shi a gina yaron da sauransu nawa ake kashewa, Trump ya yi lissafi yace to in kuma mace da namiji za a zauna a yi lahiya lau ba ƙwara ko ma da ba da za mu je mu yi ta ɗura kuɗi a wannan wurin kuɗin a iya yin wani abu daban, to duk irin waɗannan ilimin ne ya kamata a sani mutane don su san yadda za a tafi da cigaba mai kyau a duniya.
To Hajji a matsayinki na uwa kuma a bisa halitta an san akwai halittun da Allah ya yi waɗanda za ki ga sun zo ne a haka wato ake ce musu mata maza a Hausa wato wanda za ka ga suna da halittun guda biyu a jiki, ta iya yi wa irin waɗannan an tauye musu haƙƙi a mahangarki?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. A irin wannan magana gaskiya ba zan ce an tauye musu haƙƙi ba, saboda dama Allah shi ya yi halitta, ya halicci namiji ya halicci mace, sannan kuma ya halicce su duk da mun san da su, kuma Alkur'ani ya gaya mana akwai irin waɗannan mutanen don jin ɗin nan. Akwai wata wanda ta zo mana cikin hijabi da komai da komai, muka duba ta zo ta ce za a yi mata irin wannan aiki saboda tana cikin wahala, in za ta yi al'ada ta wajen mata, in za ta yi fitsari kuma ta wajen maza take yi. Yanzu haka da aka ce aka yi mata operation aka yi wannan tun shi rayuwanta shekara goma a cikin hijabi da niqafi, amma ya koma Ibrahim. So saboda haka kaga wannan ba a tauye haƙƙinsu ba, saboda idan da halin da yanda za a canza musu su koma wanda ya fi yawa.
Wannan kuma dama haka aka halicce su.
Wannan an halicce shi amma da aka duba A da B, da aka halicce shi da B amma da aka duba wanne ya fi yawa daga ciki na maza ya fi yawa, so yanzu an maida shi kuma namiji, kuma insha Allah nan da wata kaɗan ma zai yi aure. Saboda haka a cikin wannan, saboda an ƙara musu wasu hormones wanda zai sa shi ya ji sha'awa ya zama namiji kuma yana yin abubuwa. Duk da yana ƙyamatan mata da maza. Ba tunda ya saba a gefen mace ne, to amma daga baya za ka ga yanzu ya fara coming out kuma muna tare. Saboda haka ba tauye haƙƙi ba ne, yanda Allah ya halitta abin shi a haka yanda Allah ya ta shi ne zaman lafiyar mu, kuma shi ne yanda kamar yanda doctor suka yi magana suka ce akwai cututtuka kala-kala ga masu canza jikinsu ko suna yin tattoos ko suna yin yanka fuskansu, akwai kansa da abubuwa da yake famu su wanda ba a fadan irin waɗannan ciwon su ake sa illolin da yake faruwa. Na daga cikin kila abin da suka je suka yi bincike ko kuma suke gani abubuwan na shafan su kuma a jikinsu, dara na cin gida kamar idan aka duba Elon Musk da kuma irin Will Smith da ƴaƴansu suke sun kai fada namiji kana expecting ya gaji business ɗinka yayi abubuwa nashi amma kuma ya koma mace, to wannan ba karamin ci ba ne ko da ba addini ba, su ne tunda nature ɗin ya halicci namiji da mace ne, saboda haka Allah ne ya halicci namiji da mace, saboda haka kila su koma yanda abu natural yanda yake.
Bar mulkin mallaka kama kariya a yaushe muka dora
ka
akwai mafita kuke ganin kuma wannan dokan da ya sa zai yi aiki a shi kasar Amurka da duba da cewa sun san ga sun saba da cewa suna da yanci kuma ga kungiyoyi irin na kare haƙƙin dan adam da neman yanci din da za su taso sun nuna cewa an takura saboda yanci ne suke ganin dama ne idan mutum baya son wannan halitta yana iya komawa wannan da yake so
wato Hajiya wannan maganar yancin da Turai da Amerika suke ta maganganu a kansu wanda har za su iya sa maka takunkumi ko su taka ka ko su hukunta ka akan maganar yanci din nan wato da yawa masana sukan yi sharhi cewa maganar yancin nan kawai ana amfani da ita ne domin biyan wata manufa kuma sukan yi bayani cewa maganganun su wani lokaci suna sabani da shi wato suna sabani kamar kana fada ne zuciyarka bakinka na fadan wata magana zuciyarka na cewa ƙarya kake wannan zai aiki tunda hukumar ce ta sa kuma kada ki manta akwai miliyoyin mutane a Amerika da ba su ra'ayin wannan abin an fi karfin su ne ana amfani da doka ne da hukunci ana danne su to yanzu kuma doka da hukunci sun ba su yanci saboda haka za su samu dama su ma su fito su faɗi albarkacin bakin su su nuna illa wannan matsalar domin illolin fa suna da yawa kamar yadda Dr. Mustafa ya bayani ba yana ma shafar tattalin arzikin su saboda population demography na population mai raguwa babu haihuwa al'umma raguwa suke to banda wannan illoli na lafiya kuma ya sa wato tattalin arzikin su yana shafa saboda wajen sha'ani tattalin arziki karanta wato factors of production labo yana ciki labo shine al'umma mutane to al'umma za su bada gudunmuwa ga tattalin arziki ne idan suna da cikakken lafiya to mafiyan waɗannan din ba su da cikakken lafiyar da za su zo su ba da gudunmuwa ga tattalin arziki su yi aiki sannan al'ummar da za su zo su ba da gudunmuwa su yi aiki raguwa suke dalilin da yasa kenan zaki ga kasashe yanzu misali kamar Canada mutane suke nema daga duk duniya har visa ake baka free ka je Canada kai aiki saboda su ba su da al'ummar saboda ka wannan manufan ba karamin wai ceto America ne ba wai za suna yi bane wai don tausayin wani a'a wato martaba da mutuncin America ne yake son yi ceto shine ya dauki wannan da cewa fufufa al'umma biyu suka sani to amma na uku mun san inda aka nufi to waɗannan matsalolin ne yake son yi magani cikin hanyoyin da zai dauka na ceto America na tattalin arzikinta al'ummar ta kare mutuncinta da sauransu
Dr. Mustafa kasancewa mu yan kwaikwayo ne musamman matasan mu suna son kwaikwayi da manya-manyan fitattun yan wasa na kasashen waje musamman na Amurka yan wasan kwallo ne ko yan wasan drama ne kuma yawancin zaka ga akwai da suke kamar suna tallata irin wani abubuwan ne shi wannan dokan kana ganin kamar na faɗi na tambaye ka tun farko yana zai tasiri a Afirka to zai iya yin tasirin rage ƙarfin janyo ra'ayin matasa shiga cikin irin wa'annan harkar da kuma canza halitta da sauransu
na wannan gaskiya da gaske zai saboda yanda na gaya miki su kansu America experimentation ne da freedom wato mana gwada freedom cewa shi freedom din nan cewa shi yanci din nan ina ne zan iya yada shi ka kinga da farko sai su fara da cewa misali da cewa dan adam yana da yanci ya je ya zabi shugaban da yake so wani irin shugaba zaka zaba daga baya suna gano su kansu a yanzu suna gano matsala aka zo aka ce to akwai wata yanci mace ba ta zabe ko ba ta yi ita ma yanzu an gwada an gani daga baya sai suka nausa shi suka ce shi halitta fa na dan adam ma na jinsin takanka zaka iya zaben wanda kake so ko ka canja wanda yanzu sun yi experiment ne shi wurin shekara 50 da kai daga lokacin da suka fara shi kai yanzu sun gano illansa yanzu kin ga sun yi da bas da wannan su America mutane ba sa ya kamata wani lokaci su fahimce su kasan nan tana amfani da ilimi komai a tsare yake kuma abinda zai nuna miki ilimi yayi amfani a nan kin ga shugaban kasan Trump daga zuwan shi office me yasa ya dau wannan a matsayin agenda na farko kin ga ya lissafa bangarorin ta ya samu think tank din sa kafin ya zo ina ne matsalan mu take sai suka gano wannan sako ɗan karaman da muke sayar da mu duniya mu ma fa namu a yi mu yanzu a al'umma ta Amerika tana da matsala to mu dakatar da ita daga gida to in ya dakatar da ita daga gida yanzu kin ga ƴan waje ya kamata mu dau hannu ƴan kwaikwayo su kuma ƴan kwaikwayo yanzu za su samu matsala saboda financial industrial complex da ke haɗe da wannan abun
wato dan tallafin da ake ba su
ake samu amma yana da na gaya miki ta hanyar samu ne na support da waɗannan da suke zuwa kin ga dole ma maganan
zai sauki
yawa su ma kuma za su fahimci abin shirme ne mu dawo mu fahimci cewa jinsin nan biyu ita ce gaskiya. Duk wani abin da ke kan shi kawai shirme ne da ake da hargizo da wani siyasa wanda yana da illa, kuma ga illolin nan suna bayyanuwa har daga wurin da abin ya bullo.
To da ƙarshe Hajja, ina kike hangowa za a je da idan dokar nan ta tasiri a al'umman duniya?
Lalle wannan duka za ta yi tasiri idan muka duba yadda kowa kwaikwayon Amerika yake da abubuwansu, to kuma kasashe masu tasowa idan dai har dokar nan ta yi aiki a Amerika, to ba inda ku za a ce wannan aiki duka ba za ta yi ba, kamar yadda su masana suka ce kuɗi da waye duk daga wurinsu yake zuwa. To idan aka ce dokar ta yi su sun ɗauka sun daina wannan abin, to kowane ƙasa ma musamman masu tasowa za su ɗauki wannan doka, kuma insha Allah za a samu ragi da sassauci a cikin wannan al'amari.
To madalla, a masana'antar Kannywood kuwa a makon da ya wuce sun gabatar da bikin bada lambar yabo ga ƙwarazan 'yan wasa, wato na Pandora Award, inda a wannan shekara ta 2025 Fatima Hussaini wato Maryam labari na ta lashe kyautar gwarzuwar jaruma, sai Dadi Hikima ya zama gwarzan jarumi, Aminu Saira shi ne ya karɓi kambun fitaccen mai bada umarni, sai Abubakar Bashir mai shaida ya zama gwarzan producer, yayin da fitacciyar marubuciyar na Fuziyadi Suleiman ta kwashi lambar yabon gwarzuwar marubuciyar fim ta wannan shekarar. An karrama mutane da dama a wurin taron.
Madalla, a gaida Binta da Tawagarta, kafin mu yi sallama da ku za mu leƙa ɓangaren ƙwallama.
Yanzu masu sauraro bari in haɗa ku da Aisha Muhammad Faruk don kwasar girki a cikin madafarmu.
A yau za mu dafa shinkafa kamoniya. Shinkafa kamoniya dai shinkafa ne na mutanen Sudan. So za ki yi amfani da shinkafa na gida, za ki amfani da basmatic rice. Yanzu mu namu za mu yi amfani da shinkafa na gida ne. To abinda muke bukata shine muna bukatan shinkafa, shinkafa ta gida, muna bukatan kayan ciki ko na rago ko na sadu wanda dai kake da shi. Sannan muna bukatan albasa, albasa mai dan yawa, sannan muna bukatan kayan dandano, kayan kanshi irin su curry, thyme, black pepper, sannan kuma muna bukatan mangyada, muna bukatan butter, muna bukatan tafarnuwa, muna bukatan carrots, muna bukatan tarugu, tattasai. To yanzu bayan muna da wa'innan abubuwan sai mu aje su a gefe. Yanzu abin da za a fara yi shine saki wanke shinkafan ki. Bayan kin wanke shinkafan ki ya fita sosai, sai ki samu abin tsane shinkafa, sai ki tsane shi ki zuba shi a ciki, aje shi a gefe. Ba wai zaki dafa shinkafan ba, a'a, kawai dai ki wanke shi ne ki aje shi a gefe. Yanzu sai mu koma kan kayan ciki. Kayan cikin mu kin wanke shi, bayan mun kin wanke shi da kyau ya fita, sai ki dauko ki zuba shi a cikin tukunya, sai ki zuba mishi kayan kanshi kamar curry, tafarnuwa, citta, sai ki dan sa mishi kayan sinadarin dandano dan kadan ba da yawa ba, sai ki dora shi akan wuta yana yi a hankali. Sai mu koma kan shinkafan mu, ki kara dauko wani tukunya daban. Bayan ki dauko tukunya daban, zaki zuba mishi butter, butter ba wai mai yawa ba, dan daidai, sai ki zuba tafarnuwan ki wanda kika dan yi, ko kika dan jajjaga shi ne, ko kika yi grating, ko wanne dai duk zai yi. Sai ki zuba tafarnuwan ki, sannan ki zuba black pepper, sannan ki dan sa curry kadan ba da yawa ba, sai ki sa thyme. Bayan kin zuba wa'innan, sai ki dauko shinkafan ki dan sassoya su, ki dauko shinkafan nan, sai ki zuba shi a ciki, dama ruwan shi sai ga babu ruwa a jikin shi, ya riga da ya tsane, sai ki zuba shi a ciki, ki ta juya shi, ki ta juya shi dai akalla kaman dai yan mintuna kadan, wanda in kika ga komai ya riga da ya shiga cikin shi ya hade. Yauwa, daga nan kina cikin wannan ma zaki dinga duba kayan cikin nan karke manta, yana nan a gefe, in kika ga ya danyi sai ki sauke shi, sai ki kwashe shi ki zuba shi a gefe. Ruwan nan zaki iya raba shi, ruwan kayan cikin zaki iya raba shi biyu, zaki iya kuma zaki amfani da shi gaba daya duk babu laifi. To sai ki diba ki zuba shi a cikin shinkafan nan, kin san wannan ruwan da kika zuba cikin shinkafan ba zai dafa miki wannan shinkafan ba, amma duk da haka sai ki dan kara da wani ruwa. Kin san dama ana so koya ne mutum in zai girki yana dan da ruwan dumin shi a gefe, tafasasshen ruwa kenan ko. To sai ki dan dibe shi, sai ki zuba, sai ki dan kawo kayan dandanan ki daidai, kin dai san yanda ke girki yanda zai, sai ki zuba. Bayan kin zuba, kin juya komai kin gayi, sai ki rufe, sai ki koma ki dauko wani sabon abun soya sai ki zuba man gyada bayan kin zuba man gyada sai ki dan soya kayan cikin nan sama sama kai ya soyu sosai a soyuwa dan dai sama sama zaki mishi sai ki kwashe sai ki rage man gyada bayan ki rage man gyada sai ki zuba albasan ki mai yawa sosai shi sa tun farko a tun farko in ba ku manta ba mun ce muna buƙatar albasa mai dan yawa to sai a zuba albasa mai yawa bayan an zuba albasa mai yawa ya dan soyu sannan za a zuba yana cikin soyuwa zaki sa kwari zaki sa thyme zaki sa tafarnuwa zaki sa citta shi ma ki dan jujjuya shi bayan kin dan jujjuya sai ki dauko naman nan da kika dan soya shi sama sama sai ki zuba kina juya shi kin dan ga ya dan abin nan din shi ya dan fadan shiga jikin shi sai ki dauko daman kina da jajjageggen kayan miya tarugu kenan da tattasai ba a sa mishi tumatir sai ki zuba akai kina juyawa saboda ya samu komai ya shiga cikin shi bayan komai ya shiga cikin shi wannan ruwan naman nan da kika dan rage sai ki dauko shi sai ki zuba bayan kin zuba sai ki zaki daga nan ne zaki gane zaki zuba mishi zaki sa kayan dandano bayan kin sa kayan sinadarin dandanan ki daga nan sai ki dan sashi dan daidai ba da yawa ba saboda ruwan naman kin san ruwan naman akwai daukan dandano sosai sai ki sa mishi dan daidai sai ki rufe bayan ki rufe kina yi kina duba shinkafan nan daga nan daman karki manta muna da lawashi da kuma karas to sai ki yanka shi bayan kin yanka shi sai ki wanke shi kin wanke shi babu ruwa a cikin shi sosai ya tsane sai ki bude shinkafan ta kusa da ruwa sai ki zuba lawashin nan da karas din nan sai ki jujjuya shi a hankali zaki juya shi saboda ba a san shinkafan ta cabe sai ki jujjuya shi bayan kin juya shi sai ki rage wuta sai ki rufe bayan ki rufe kina yi kina duba wannan naman shi ma yana yana kama kanshi shi ma zaki rage mishi wuta ba a san wuta sosai to bayan kin gama wannan to awar gida daga nan ke da kanki ma zaki dinga jin kanshi ya cika miki ko ina har makuta ma za a dinga jin wannan kanshin sai ki duba sai ki dauko ki dan nana ki ji ki dan bude shi ka dan ki ji yayi ko bai yi ba a ida ma tun kafin ma abin nan zaki gane shi wannan shinkafan saboda wannan botar zaki ga har wani kyalli take yi ita da kanta ba wai kin sa mata man gida ita wannan botar ne kawai take sa take wannan kyalli daga nan kin ci ka dan dana ki da kanki zaki ba mu labari
to ran zan tsakaita sai wani mako ai hutun karshen mako lafiya Allah ya ba mu alheri
da fatan shirin ya kayatar kuma da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na yau yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona wa Mayinan Dudu da ta daidaita mana sauti da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin daga nan birnin Washington DC ni Aisha Ma'azu kake muku sallama.